وأصلي وأسلم على خاتم الإسلام إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم بيرجع الربيع الأول شكرا تدبو ليلة داري حدود أربعين دشرة هجرية wanda ya dace da 8 ga watan 9 shekara ta 2024 miladiya, muna darasi na 157 a cikin wannan littafi mai tarin albarka Muktasar Zadul Ma'ad na Sheikh Da'watul Islamiyya Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Yau zamu tashi ne a ghazwatul Hunain, yakin Hunain, wanda shine yaki na ƙarshe a musulunci kamar yadda malamai suke bayani. Mala yace faslun fi ghazwati Hunain, kamar yadda al'adarsa ta kasance yakan kawo mana wato bayanai akan yanda yakin ya faru, ya fitar da darussa da musulmi ya kamata su amfana a cikin yakin. قال ابن إسحاق ولما سمعت هوازن بالفتح جمع مالك بن عوف هوازن واجتمعت إليه سقيف وجشم وفيهم دريد بن الصمة شيخ كبير ليس فيه إلا رأيه. ثم ذكر القصة ثم قال وعد الله رسوله أنه إذا فتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجا، فاقتضت الحكمة أن أمسك الله قلوب هوازن ومن تبعها عن الإسلام وأن يجتمعوا ويتعلموا لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليظهر أمر الله وتمام إعزازه لرسوله لتكون غنائمهم شكرا لأهل الفتح وليظهر الله سبحانه وتعالى ورسوله ورسوله وعباده وقهره لهذه الشوكة العظيمة التي لم يلق المسلمون مثلها ولا يقاومهم بعد احد من العرب. مالن يتي ابن اسحاق كما يدي كاو ا cikin sira dinsa ina wasiya ga daliban ilimi duk wanda ya samu dama ya samu asira littafin sira ta ibn hisham inda yana so ya samu cikakken tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam da dukkan hawadis da gazawadis ke ta faruwa. Akwai wata kabila ana ce da ita kabilar Hawazin. Sun samu labari dangane da fatu Makka. A karatun bayan mun karanta abin da ya faru a fatu Makka, ghazwatu fatu Makka, sun ji labarin annabi ya shigo Makka ya samu ƙarfi, musulunci ya yi ƙarfi, suka ce to za su yi maganin annabi waliyazu billah. Dan haka su wannan kabilan suka hada wasu manya-manyan mutane makirai, Malik ibn Auf, suka hadu da Saqif da Jusham, duk sunan kabilu ne. Akwai su Durayd ibn Simma, wannan wani tsoho ne dattijo wanda shekarunsa ba su hana ya ja baya daga wannan abun ba sai dai shiga. Yana da ra'ayinsa da kuma fahimtarsa da zai bada gudunmuwa kamar yadda kissar ta faru. Abinda ya faru shine yayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba manzon Allah dama da musulmai aka yi fatu Makka, aka bude garin Makka, Quraishawa gaba ɗaya sun miƙa wuya ga annabi sallallahu alaihi wasallam. To su wannan kabila ta Hawazin, indai an ce maka yakin Hunain, to an yi ne da kabilar Hawazin, sai suka ji tsoron da su da Saqif, da Hawazin da Saqif suka ji tsoro cewa tunda annabi ya samu ƙarfi har ya zo ya buɗe Makka, to mu ma zai zo ya mamaye mu, zai zo ya fi karfin mu. Kuma ina so mutane ku gane shi kullun kafiri, ku rike wannan kafiri inda yake kullun baya so ya ga musulmi yayi nasara ko yayi wani karfi. Don haka duk inda suka samu dama za su danne musulmi, kada musulmi ya daga ya mallaki wani abu ko ya zama yana iko akan wani abu, to za su. Duk wanda bai fahimci wannan ba a rayuwa zai wahala, ko a gwamnati, ko a siyasa, ko a harkar kasuwa, ko a menene. Duk inda kafiri yake to baya so ya ga musulmi ya daga. Kuma in suka ga musulmi suna daukaka, to tsorata suke yi, sai su fidda karfin su da maitarsu sai su murkushe musulmi. To a lokacin in suka taho da karfin su da maitarsu za su murkushe musulmi, to abinda zai ba wa musulmi nasara shine tsoron Allah, ba wai karfin musulmin ba, tsoron Allah su da takawar su. Idan musulmi sun ji tsoron Allah suna takawa, to duk makircin da kafirai za su shirya musu ba za su yi nasara ba. Amma in aka samu rauni a cikin musulunci da musulmai, to a lokacin kafirai kuma za su miƙe kafa su yi abin da suka ga dama. To shine halin da muke ciki yanzu. Duk inda muka daga, in dai mun samu wani abu wata dama, to sai sun yi kokari, sun yi mana bita da kulli, sun kifar da mu. Haka tarihi ya nuna, kuma bai zai canja ba. Ya rage ga mu musulmi mu tsaya mu yi tunani, mu karfafi addinin mu, mu taimaki al'umman mu. Kuna samun dama, ba ku amfani da ita musulmi, ashi nan kuna kallo, a tumbuke ku, a cire ku, a sa wanda ba ku ba, ita gana muku azaba, ku yi ta kuka ba wanda zai ji kukan ku. Ko kuma in kuka samu naku, bakin ciki a tsakanin ku da kiyayya da gaba da fada da juna da rashin kishin kanku da al'umman ku da rashin tunani akan ƴaƴanku da jikokinku da tattaba kunnanku da za su zo bayan shekaru 30 40 50, mutum kurun ya rinka mu'amala ta cinye do. In ya samu sata sata sata, babu abin raya ƙasa, babu abin gina al'umma, ba kawo ayyuka na alkhairi da cigaba, ba kishi sam. Yanzu ku duba hanyar mu nan daga Kano zuwa Abuja shekara 8, har yanzu ba a gama ta ba, sai mutuwa ake ta yi ana ta hadari, har yanzu titin ba a gama ba. Yanzu a Kudu ana can za a fara musu hanya ta rodi ta wanta trillion kaza. Mu kuma namu ya samu an yi tawa daga, babu. Duk wanda zai je Abuja yanzu sai ya yi kusan kuka. Hanyar ta ki gyara, har yanzu ba a gama ba. To na kuma bai gyara muku ba, sai wani ya gyara muku. Suna can suna gina nasu, barayi su yi ta sata, su ta abin da suka dama. Dama duk inda hanya ba ta da kyau, to hanya barayi sun samu dama. Ina faɗin wannan saboda ku matasa ne a gabana. Wallahi duk mutumin da bai da kishin al'ummarsa da ƙasarsa yayi asara. Ita dai duniyan nan duk abin da zaka ci, zaka ci ka gama, kuma sai ka mutu. Allah ya shiri. Da haka waɗannan mutane yayin da suka ga Annabi ya samu ƙarfi, mun karanta fato maka da ku, suka haɗu da Hawazin da Saqif, suka ce ai Muhammadu ya shirya zai yaƙe mu, kafin ya zo ya yaƙe mu bari mu shirya mu kai masa farmaki. Suka haɗu akan ra'ayi guda, falnabzuhu qabla an yaghzuwana. Suka ce shugabanmu shine Malik ibn Auf ibn al-Nasr, Malik ibn Auf ibn al-Nasriyu. Hawazin gaba ɗaya suka haɗu da Saqif da Banu Hilal, amma akwai wani Ka'ab da Kilab, su ba su halarci wurin ba. Akwai Durayd ibn Simma, kamar yadda malam ya kawo mana anan, shi wannan Durayd ibn Simma mayaki ne na fitar hankali, ya iya yaƙi sosai, duk inda ya je yaƙi malam ba magana. To amma tsoho ne mai shekaru, bai da ƙarfi, sai ra'ayi kawai, shine abinda Ibn al-Qayyim ya kawo mana anan a ciki yace shaykhun kabirun laysa fihi illa ra'ayuhu baya iya komai sai dai bada ra'ayi da shawara kullum yana cikin ra'ayin Malik ibn Auf abinda ya ba su shawara yace ku fita da matanku da ƴaƴanku duka ku yaki Muhammadu amma in kun je ku ku tsaya a gaba su kuma ku sa su a bayanku dan me dan saboda abun kunya ne an zo yaki kun sanya ƴaƴanku da matanku a baya wai a koro ka ka gudu ka tsallake matanka da ƴaƴanka a'a ku sa su a baya su yi ta zuga ku kuma wannan ne zai sa Muhammadu da shi da sahabbansa su tsorita haka aka yi da dukiyarsu da suka taho da ita na yakin abincin dabbobin su da komai me hikima suka ce kowa a sa masa iyalinsa a bayansa a fita yakin gaba daya sun yi mugun shiri wa annabi har da ƴaƴansu da iyalansu ba suka fita da dukiyoyinsu da dawakinsu da raƙumansu to ga yanda abin ya faru musulmi a ranar 15 ga watan Shawwal sun isa Hunain da yamma kamar yadda ya zo a cikin tabaqat na Ibn Sa'ad Allah ya masa rahama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wakilta Attab Ibn Asid a Makka lokacin fitarsa musulmi a lokacin sun fita wannan yaki na Hunain mutum 10,012 mutum nawa 10,012 to su kuma kafirai sun ninka musulmi su kuma sama da 24,000 kai za a sha kashi da Saqif da Hawazin sun ninka musulmi sama da ninki ma su musulmi ba su san da yawan su kai tsaye ba su ma suka ga suna da yawa musulmi suka ga mu 12,012 suka ce lan nugula bal yawma min qillatin yau ba a isa a nasara a kanmu ba wai saboda mu ba mu da yawa muna da yawa sai aka samu kuskure su musulmi sai suka yi furici da cewa ai suna da ƙarfi suna da yawa sai Allah ya ce to bari mu bar ku da ƙarfin ku da yawan ku to ba a san alfahari da ƙarfi ba a san alfahari da yawa aka samu al-ijabu fi nufus Malik ibn Auf shugaban Hawazin da Saqif ya kware akan yaki ga irin tsarin da ya tsara yakin ya hada kabilun gabaki daya na farko dai ya karfafi zukatan su sojojinsa su kafiran kenan nake magana ya tashi ya musu huduba ya miƙe a tsaye ya kwadaitar da su yace kar ku gudu kar ku ja da baya yace ku fafata da su daga cikin abin da ya gaya musu yace duk yakukan da Muhammadu yake yi a da yana yaki da mata ne shi yasa yake cikin nasara yau zai hadu da maza inna Muhammadan lam yuqatil qatt qabla hadhihi al marra duk yakin da Muhammadu yayi ba yaki yayi ba yanzu ne Muhammadu ya zo yaƙi yau za mu nuna masa muna da ƙarfi in ji wannan khatibi Malik ya ce yana haɗuwa ne da matsorata kurin wanda ba su iya yaƙi ba aghmar la ilma lahum bil harbi kawai sai ya ji ya samu wanda ba su yi yaƙi ba kawai a je a dawo a ce wai an gama yaƙi yau za a yi yaƙi wannan yana zuga sojoji kuma ku gane wani abu guda wannan shine a duk duniya da kuke gani da musulmi da kafirai duk wani commander da yake jagorantar sojoji da za a je yaki dole sai yana da baki ya iya zuga zuga yana wajen yana bada wajen rabin nasara a yaki kafin a fita sai an yi musu lecture an zaburar da su sun fara zubar da hawaye jira suke kawai a fita kawai to haka yi musu to kuma daman ba a tura mutane yaki ba a zaburar da su ba saboda mutuwa ce a gaya maka kawai duniyar fa ba komai bace izzarka da daukakar ka shine nasara wallahi malam haka mutumin ne ya zuga kafiran nan akan su yaki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam komanda yayi umarni yace ku debo mata gabaki dai har da yara kanana fa wani irin yaki ne wannan saboda kwab ɗaya suke so su yi musulmi har da atfal da dukiyoyin su malam suka taho da su suka zuba su a baya me hikimar haka yace dan saboda Muhammadu da shi da mutanansa su san cewa da gaske muke yi ba da wasa muka zo ba to kazo zaka yaki mutane kaga kowa da kowa ma ya fito to wa zaka kashe wa zaka bari ai wannan duka sawa mutun rauni ne a cikin zuciyarsa kana ganin su tari guda zaka ce kai mu hakura to wannan rabin faduwa ne a yaki kana karaya in an zo yaki zancen ka ya tsare malam to shi yasa wanda suka san yaki sai su rinka wani atisaye a rinka tashin jirage suna barin wuta a iska kawai a rinka barazana tana da bala'in tasiri wajen karye zuciyar abokin gaba ba ku ga ba lokacin da ake yaƙi da tsakisar Iraki da Inani da wani sauransu ana nuna makami kowace ƙasa sai ta rinka nuna makamanta kafin ba a fara yaƙin sai a ga tarin sojoji da makamai iyakaninka motoci iya ganinka ai duka wannan makida ce ta yaƙi a fara nunawa abokanan gaba su gani daga nan za su ce kai mutanen nan sun fi ƙarfin mu suna fita yaƙin za su fita da rauni duka ɗaya za a yi musu kurin haka ake yi ba a nuna an gaji tattare ake ka tattaro komai da dawaki da jakuna ma duk ku haɗa gaba ɗaya da alfadarai duk ku haɗa su kowa da kowa ma a fita kawai abokin gaba ya gani ya firgita wannan wani karatu ne sojoji ya kamata a yi wa karatun nan naga kuna ta zare ido kuna musulunci babu abinda babu a ciki malam wallahi malam haka suka yi musulmi Malik dan Anas yake cewa mun je mun yi fatuhu Makka muka zo yakin Hunain yace kai a yakin Hunain naga abu mamaki yace faja'al mushrikuna bi ahsani sufufin ra'aytu ban taba ganin sahun yaki tsararre da mushrikai suka zo da shi ba irin a yakin Hunain suffatil khailu dawaki kulun na yaki sahun su daban suffatil muqatala rundunonin yaki sojojin su ma aka yi musu sahun su daban ثم صفت النساء وراء ذلك gabaɗaya matan su malan su ma aka sa su layi su ma a baya kowa an daura mata akan ta tayi janjami ta shirya za ta yaki Muhammadu yace kai Malik Anas yace wallahi hadda dabbobi suka koro suka to wa suffatil ganamu dabbobi fa me ya kawo akuya ko tinkiya yaki wai dan a nuna an tafo da ƙarfi kuma idan an yi yaƙi za a yanka a gasa a ci a samu ƙarfi sannan su ma dabbobin inda yadda za a yi dan wulaƙanci sai an kora su sun yi yaƙin kenan haka ana sai ci Allahu akbar duk dabbobin ni'ima da suke da shi duk abin da suke da shi haka Imam Muslim ya rawaito a cikin sahihi ta san abin da yi na gaba ya ce duk wani soja ya zare takwabinsu ya balla gidan takwabin kowa izare takobin sa ya ga sojojin kawai so ake a rinka ganin takobi yana kyalkyali ba ma maganar me da takobi dan a nuna maka yakin za a yi da gaske kar wani matsoraci ya ce ya tsore ta zai me da takobin sai gudu to an tsitsinka ma gidan takobi an kakkarya shi haka aka yi a Hunain sojoji duk suka zare takoban su ba ni sunan shi suka tsitsinka yace ba abinda yau ko mu nasara ko mu mutu imma nasru aw il mautu haka ya gaya musu yace maza maza aje aje yace idza antum ra'aytumul qauma faksiru jufuna asuyufakum kuna ganin mutanen Muhammadu ku zare takoban ku a gaban su su ga sun kakkariya gidan takobin alama cewa a shirye kuke ba za ma ku mai da takobi ba yace kuma ku kai musu duka na mutun daya abinda ake nufi ku tafi gaba daya shuddu alaihim shuddu shiddatu rajulin wahidin alaihim haka Imam al-Hakim ya rawaito hadisi yace duk ku sa face mask ku lullube fuskar ku kaman face mask kaman wani rawani da zai boye yawanci idan za a yi yaki za a yi rashin mutunci to akan rufe fuska kawai iya ido ake bari duk a ganku a haka gaba daya saboda da sun ganku su kasa ganewa mala'iku ne ko aljanu ne ko mutane haka yace su yace kuma kar ku yadda ku bari su fara kawo muku farmaki ku za ku fara kai musu saboda abin da ya tabbata a yaki malam duk wanda yake da karfi to yana fara kai farmaki ne tsokala kuma galiban a yaki wanda aka kai masa farmaki kaga ai kare kansa zai to wanda ya kai farmaki ai yana jin ya isa ne to kai kuma wanda aka kai wa to yanzu fa zaka fara kare kanka ne to komai zai iya faruwa watakila ba za ka iya kare kanka ba amma fara kai farmaki yana nuna cewa a ishe kake ka kimtsa ka shirya wanda ya zauna yana jira sai abinda Allah ya yi bayan nan yace bari mu fara yakar su ta zuciya tukunna yakar zuci ba wai yakar makami ba abin da yayi shine Malik ibn Auf yayi amfani da as-silahul ma'nawi makami ma'nawi makamin ciki ba wai makami na zahiri ba wanda yana da tasirin kabirin fil nufus babban tasiri a cikin zukatan mutane shine al-harbun nafsiyya shannul harbun nafsiyya didda al-muslimin hura wutar yaki ta zuci a yake ka a zuciya malam ba bom ba bindiga ba komai ai ta tsoratar da kai shi aka mana yanzu sun gigita mu a tsorace muke kwarai kafafan yada labarai ai ta maganganu kowa ya firgita ba gashi ba ba gashi ba muna gani ana ta wulakanta mu ba yanda zamu yi mutum ya zo gidanka da makami ya tattara kanka ya buga kera kai ce ku tafi daji ya zina da matarka in ya ga dama ya harba na harbewa ya kwa dauki uwar da ta haife ka ya kai ka kuma ya ce ka sai da kayan ka bashi kuɗi kuma ka dauka ka bashi tsoro ya shiga cikin zukatan mu kun san me ya faru Allah muka saki da muka saki Allah sai Allah ya sanya ƴan adam ƴan uwan mu suke gana mana azaba abu na biyu zalunci yayi yawa zulmu zalunci cuta na sama ya danne ƙasa ba tausayi ba jin kai tsada dukiyar al'umma mutane suna mutuwa da yunwa da talauci suna kuka ba a ji to sai kuma Allah ya kawo wasu su kuma ƙauyawa ne ƴan ƙauye ne ana ganin su ƙauyaya sai ba su ƙarfi sai suka fi ƙarfin kowa wanda ƙarshe dole sai an yi sulhu malamai sun shi ayi mana bayani in kuka tsaya akan gaskiya Allah zai baku karfi wani zai ce me yasa kasashen kafiran nan haka baya samuwa me yasa kasashen turawan nan wallahi suna da gaskiya suna da kokarin kamanta gaskiya a cikin me a cikin mulkin su suna taimakon talakawan su iya dai turawa dai da ake magana ba ingila ba sati da ya wuce wani ya zo man daga ingila ba mutum famalan a kasar su fa kana haifuwar danka madarasa da pampers dinka da pampers dinsa walhalin yaron nan ba kai za kai ba kana haifarsa da yaro an iya sa mai kamera an dauke hoton sa za a bude mai account a banki wai ko ba ku ji karatun bane a ingila wannan ingilan da ake gani ana ganin ba musulmi bane eh ba musulmi bane amma wallahi a tsarin mulkin su da yawa malan suna dabbaka abin da shari'a ta ce ayi wannan ai shine islam din baka da matsalar hanya baka da matsalar magani a asibiti mutum bai da lafiya fa idan aka hada shi da likita yana duba shi in likita ya ce ya dawo bayan sati biyu sati uku in bai dawo ba sai an kira shi a waya me yasa baka dawo ba idan yaron ka bai da lafiya in ka kai shi aka ce a mai da shi in baka mai da shi ba da yan sanda za a zo a kama ka a ce ya baka mai da yaro asibiti ba kyauta a ce yaro jariri yana da account yaro jariri yana da account duk watan duniya za a bashi wasu dubu ɗari kaza dala kaza wanda duk pampers ɗinsa duk madarar da zai sha larurar sa gaba daya tun kafin yayi wayo gwamnatin sa tana daukar nauyin sa tana kula da shi ya wani zai dauki bindiga ya tafi daji yana sace wani akan me mutum daya in aka taba musu a duniya a kasar su mutum daya za su iya yakin kasa da kasa akan an taba ran mutum dayan su a waje to ina ga kuma a cikin kasar wani yazo ya dauki ran wani ko ya kashe wani amma fa ba sa sallah mu kuma sai sallah sai zikiri sai rike carbi sai shege rashin gaskiya ya kamata ku fahimta ku gane ai abun a fili yake wani zai ce a to wannan ba musulmi bane amma suna da kasar su zaka ga kamar me lafiya lafiya komai yana gudana ana bin doka da oda duk wani hanya da za a yi dan adam abin nan sauran su mota fa zaka je ka saya fa sai a zo a ce maka akwai abin nan dinta idan ka je shekara kaza ba ta kai ba ta samu matsala ka mai da ita za a baka sabuwa wani yace accident ne je yi da motar sa yana zuwa yana kai ta kamfanin ana dubawa aka kaza 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 sai aka ce ajiye ta ka dauki sabuwa amma fa ba musulmi bane mu fa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mulkin sa suna raba afa a diwanin baitul mali muslimina ana raba afa ana biyan albashi a misir ni dinan da idona na gani wallahi tallahi malam wani guri naga ana layi dattawa ne gaba ɗaya tsofaffi ne dattawa nace wannan sadaka suke karba wani dalibi da muke tafa da shi ya dari ya ce malam ba sadaka bane yace su a kasar misir suna da ka'idar su duk tsohon da ya kai shekara 70 ko shekara kaza ko 65 ne zuwa 70 ne ya fara to ana bude masa wani wallet a unguwanni unguwanni ne sai a sa su a wasu masallatai sai gwamnati ta rinka turo kuɗi duk watan duniya za a rinka biyan wannan tsohon kuɗin albashi da zai rike kanshi ko da ƴaƴansa sun mutu ko da bai da mai kula da shi akwai inda suke karban abinci akwai inda suke karban kuɗi da haka in tsoho ya tsufa bai tozarta da idona ni dinnan na shiga ɗakin wata tsohuwa ba Misir ya ce naje gaishe ta muna da wata alaka da ita muna hira da ita nace mijinta ne ya mutu sai nake tambayan ta nace to ya kuke rayuwa tace ai su ba za matsala ai a kasar Misir duk wanda mace mijinta ya mutu ta kai shekara kaza to akwai ministry da ake zuwa kaje ki kai sunanki duk watan duniya akwai albashi da za a baki saboda me baki da me kula da ki to kana mamaki in kaga suna zaman lafiya a kasar su wadannan kasashen fa wallahi duk mun fi su arziki ne saba ku saba ba su da fetur din da muke da shi amma mu matsalar mutum ɗaya ne zai zauna ya saci arzikin da ƙasar za ta iya shekara 50 tana amfanuwa da shi kadai ya ɗebe arzikin shi kadai. Ni ban taba ganin barayi ma irin ƴan Najeriya ba, bala'in tsada. Ba ni na faɗa ba, masana ne suke faɗa, su da kansu sun sani. Warwaso ake kawai da dukiyar ƙasar. Ce za mu talakawa dole mu yi ta mutuwa da yunwa da wahala. Kuma wannan shine sababin da ya hana mu zaman lafiyan nan, kar mu bata wa kanmu lokaci. Matukar ba a ji tsoron Allah aka kiyaye dukiyar al'umma ake musu aiki da ya kamata ba, to ba za a samu zaman lafiya. Dole kowa ya dauki makami ya fita daji ya je ya rinka zalunta wanda ya ga dama. To wanda zai hana zalunci shi ma zaluncin yake. To kaga kowa sai dai ta kansa. A wayi gari mallam aje a gwamna ya fito ya yi bayani ya ce kowa ya kare kansa. Ƙasa da take da ɗan adam mutum kusan miliyan 200 Najeriya, amma sojojinta da ƴan sandanta da immigration ɗinta duk wani mai nufin dukkansu gaba ɗaya ba su kai 200,000 ba, ko ba su wuce 200,000 ba, ko iya 200,000, miliyan 200 a ce soja da ɗan sanda da jami'i da waye duka ba su wuce adadin mutum 200,000 da wani abu ba. Ina za a samu zaman lafiya? Yaya za a yi abokanan gaba su ji tsoron jami'an tsaronmu? An yi kaɗan. Kuma ka tsaya bari mu maka wani analysis, ka je ka duba duk wata police station da ka sani ba a nan Kano kake ba, ka je ka irga ka ga ƴan sanda nawa ne a ciki. Barazana ce kurin, wallahi ba su da yawa. Na rantse da Allah ba su da yawa. Su da kansu suke faɗa ai. To yaya za a samu tsaro babu wadatattun ƴan sanda, ba wadatattun sojoji? In fa an zo za a kwantar da wata tarzoma fa na wasu jihohi ne da wasu sirfa ake ɗebowa motoci, za a zo a kashe wutar a nan, in ta balle sai wasu koma can. Ko yanzu dajin da aka ce za a shiga a je a bi ƴan ta'adda, to ƴan ta'adda a daji ɗaya za ka samu mutum 10,000 duk da bindigoginsu da baburansu. To ina za a samu adadin sojan da zai shiga wannan daji guri ɗaya, kuma daba suke. Yanzu akwai laifi ga samari matasa duk ba ka ku ba. Yanzu ba kwa son soja? Ba kwa son ɗan sanda? Ba kwa son a dauke ku kusan ko immigration? Wani ya ce mallam a gaya wa gwamnati ta dauke mu bashi ma daga baya ta rinka biyan mu, za mu shiga mu je mu yi. To yana cikin shawarar da ya kamata a ba wa gwamnati, ku rage kashe kuɗi akan abubuwan banza, ku ɗebi samarin nan matasa. Ku yi musu training soja ɗan sanda, immigration, custom, soja ɗan sanda, DSS, YY da sauransu. Ku ɗebi samari ku gani ku cika ƙasar, ku gani in za ku samu tashin hankali, sannan ku yi adalci. To ba su da yawa. Da kana wani mamaki an ce sojoji sun je an kwace motarsu, an kwace bindigoginsu, akwai mamaki? Ba wani abun mamaki, ai ba su da yawa. Wannan shine gida halin da muke ciki kenan. To amma su idan sun kai girman da suka kai, ba a ba su shawara su dauka. In kai irin wannan bayani ma sai a dauka cewa adawa kake yi, a kaza kake, to ga munan dai muna ta mutuwa da wahala. A ƙara yawan sojoji, muna da matasa jobless suna zaune ba sa komai, kuɗe biyan sanda ko albashin ku raba gida bibbiyu, in kasar babu kuɗi ku rinka ba su, ku ce daga nan zuwa shekara kaza za mu gyara muku. Yaranmu kamar za su mutu suna neman ɗan sanda, yaranmu kamar za su mutu suna neman soja. Amma wallahi sojan Najeriya ya san yawansu bai isa tinkari criminal da ake da su a ƙasar nan ba. Allah, kowa ya sani. Ku je ku binciki sauran ƙasashen da suke da ƙarfi, ku ga sojojinsu nawa, ƴan sandansu nawa. Yanzu ka duba, bari mu baka maka misali. Aikin hajji aka je, mutum miliyan nawa ne suka je aikin hajji? Amma wallahi ba inda zaka je kana waiwayawa zaka ga soja, zaka ga ɗan sanda. Sai kaga soja, duba harami mallam, duba yawan harami. Ko ina idan ka juya akwai soja, akwai ɗan sanda, akwai soja, akwai ɗan sanda. Da babu su, zaka kawo su? Kuma a goshe suke da albashi mai kyau. Ina kuɗin? Ku ɗauke su ku ba su. Na rantse muku da Allah ɗaya ba abina ba shi, na san a Najeriya muna da yara matasa da za su iya bada ransu, in daga nan za a je bangon duniya ne don a yaki wani abokin gaba, Allah in kun musu training kun ba su makami ba inda ba za su shiga ba. Akwai yaran sojojin da a yanzu kuka suke suna zubar da hawaye, me yasa ba makami wadatacce, babu command, ba a ba da umarni. To kaji kurame ma sun ce a sa su a ciki, mai girma shugaban kasa ga kurame muna karatu da su ma sun daga hannu sun ce a sa su cikin sojoji da yan sanda za su ba wa Najeriya gudunmuwa. Malam, yanzu muna magana ne akan yakin Hunain ko kun ji yanda ake shirye yaki ko, to ba a yakar abokin gaba ana kwance ba ai tanadi ba, ka ce wa kuraman nan kai musu haka haka, ka ce mun jinjina musu, sauran masu jin mata ne ba su ce za su shiga ba, yauwa ka ce kurame ku ne maza, yauwa ka gaishe su, Allah ya muku albarka. Allah ya saka da alkhairi. To wannan dan abu ne kadan, bari mu karasa mu ji me mallan zai ci. Mallan yake cewa Allah ya yi alkawari cewa zai bude Makka, idan ya bude Makka mutane za su shiga addinin Allah afwajan. Faktabat alhikmatu an amsaka Allahu quluba hawazin wa man tabi'aha anil islam. Allah hikimarsa ta kaddara, Ubangiji ya rike zukatan Hawazin da Saqif da waɗanda suka bi su cikin kabilu, suka isu musulunta, suka shirya, suka haɗu, suka yi ijtima'i, suka yi ta'allubi cewa sai sun yaƙi manzon Allah da musulmi gaba ɗaya. Allah ya kaddara haka, li yuzhira amrullahi wa tamamu izazihi li rasulihi, don Allah ya bayyana umarninsa da kuma ɗaukaka annabin shi. Ashe za a je ne a yi yaƙin a zai a ci ganimarsu, wanda Allah zai ba wanda suka yi wannan fatahi su ci wannan ganima, kuma don Allah ya bayyana ya fifita manzansa da bayinsa. Li yuzhira Allahu subhanahu wa ta'ala rasulahu wa ibadahu wa qahrahu, da ƙarfin Allah ya bayyana ga wannan ainihin ash-shaukatul azima, wannan wato mutane masu ƙarfi wanda musulmi ba su taba haduwa da irin wannan rundunar yaƙi ta Hawazin da Saqif ba a yaƙukan da suka yi kwata-kwata. Allah ya bada dama a je a buga yaƙin nan. Fala yuqawimuhum ba'du ahdu min al-arabi, ta yadda ba wani mutum ɗaya daga cikin larabawa da zai zo ya yaƙi musulmi daga baya. Malai ce wa azaqahum awwalan mararatal hazimati ma'a quwwatihim ليطامن رؤوسا رفعت بالفتح ولم تدخل بلده وحرمه كما دخل رسوله صلى الله عليه وسلم منحنيا على فرسه حتى إن ذقنه تكاد أن تمس قربوس سرجه تواضعا لربه وخضوعا لعظمته وليبين لمن قال لن نغلب اليوم من قلة أن النصر من عنده. فلما انكسرت قلوبهم ارسل اليها خلاء الجبر مع بريد النصر ثم انزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. وقد اقتضت حكمته ان خلأ النصر انما تفيد على اهل الانكسار, ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. haka abun ya kasance, Allah tabaaraka ta'ala da farko da aka zo yaki ya dannana wa musulmi wato dacin wato nasara da aka yi akan su, an sha wahala mala a yakin Hawazin da Saqif, yakin Hunain. Allah ya ma cewa wa yawma Hunainin إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على هرزوا كشن آية. مالن سنة زوا كل مسلمين غنغروا كوي يند كسروا سما والله سيسك دي كبيوي in kawaiwaya can kibiya, in kawaiwaya can kibiya, in kawaiwaya. Malam sai dai ka rinka ganin kayuka suna yin kasa kawai. Wannan an harbe shi ya mutu, wannan ya fadi ya buya, wannan yayi kaza, wannan yayi kaza. A'a, kar ku manta dazu kuka ce ai ba a isa ai nasara akan ku ba saboda kuna da yawa. To ina yawa? Allah cikin hikimarsa sai da ya kaddara wa musulmi suka samu wato rauni, aka kakkashe su da yawa gawawwaki. Me yasa wasu sun bude baki sun ce ai suna da yawa dan haka ba za a yi nasara akan su ba? To kullum ku rinka neman ƙarfi daga Allah. Ko kana da ƙarfi, kar ka nuna kai mai ƙarfi ne, kai alfahari da ƙarfi, kar ka yi. Ko a kuɗi, ko a mulki, ko a sarauta, ko a gona, ko a mu'amala, ko a menene, ka yi ta neman taimakon Allah akan ƙarfin da ya baka da ƙara maka. Ashe darasi ne wato ga waɗanda suke ganin ai sun samu wani ƙarfi na musamman. Gashi an yi fatahu Makka, an kori kafirai, an samu fawa. Manzo Allah ya shiga Makka da dabbarsa, yana mai sunkuyar da kanshi. Anta musa karbusa sirjahu tawadu'an li rabbihi wa khudu'an li azamatihi. Annabi da zai shiga Makka ya shiga da kankan da kai, da tawadu'i, da nuna cewa bai isa ba. Kan Annabi sallallahu alaihi wa sallam habasa kamar ta taba itacen sirjin dabbar da yake kai, saboda tsabar sunkuyen da kai. Allah mai iko dan a nuna cewa nasara daga wa take? Daga Allah ne. Yayin da musulmi suka samu karyar zuciya, suka ga ana ta kashe su, sai Allah ya turo musu ƙarfi, shine khilaul jabari, ya karfafe su, kar ku gudu, kar ku ja da baya. Mala hatta kai ga manzon Allah yana cewa kuzo ilayya ibadallah, ilayya ibadallah, kuzo bayin Allah, gani gani, shine komanda. An ja da baya malam. To malam, kuna gangarowa wuri ne kawai, gangarar da kuke ramu da ku shiga, ashe malam sun yi kwantan bauna. Barin wuta kurin barin kibiyoyi ake dai. Manzo Allah ya dada hada kawo kansu, Allah ya ba su ƙarfi, ya ba su nutsuwa, dan yana daga cikin nasarar yaƙi a samu ƙarfi da nutsuwa. Hikimar Ubangiji ta kaddaru, Allah ya kaddara, inna ma tufidu ala ahli linkisari, Allah ya zubo ƙarfin ga wanda suka karye, lalle sun karye. Shine Allah ya ce wa nuridu annamunna alal ladina sudifu fil ardi wa naj'alhum a'imma wa naj'alhum alwarisi. Muna so mu baiwa ga waɗanda aka raunana su a bayan ƙasa. Musulmi albishirinku, idan wani yanayi ya sa an mai da ku masu rauni, kun yi baya, kun yi ƙasa, idan kuka kankan da kai, kuka koma ga Allah, kuka dage da tuba da istighfari da addu'a, Allah zai dawo muku da ƙarfinku, zai muku baiwa, zai sanya kuma alwarisi ne, ku ne za ku gaji ƙasa gabaki daya, zai sanya ku a imma, za ku zama tuku ne shugabanni in kun rike Allah. Wato alƙawarin Ubangiji wajen taimakon al'ummarsa shine su rike shi, sai ya ba su ƙarfi, ya ba su fawa. Duk wanda suka samu ƙarfi a duniya da ta gabata, a tarihi da ya gabata, wallahi sai da suka bi Allah. Kowannenmu ya koma gida ya gyara tsakaninsa da Allah, ya kyautata ya rayuwarsa da iyalinsa, ya gyara ibada, ya ci halal, ya daina cin haram, a daina zalunci, a daina bakin ciki, a daina sharri. Mu lazimci ibada, mu koma ga Allah, mu ji maganganun malamanmu, mu gani mu tuba, mu koma ga Allah, mu ga taimakon Allah yanda Allah zai mana. Amma in ba mu yadda muka tuba ba, muka rinka neman taimako a wajen wasu,
muna karɓar ra'ayi a wajen marasa ilimin addini wanda ba su da wayewa ta addini muka doro muna daukan sako ne a kawai yanar gizo-gizo wani ne zai fito da ko fatiyar kirki bai iya ba shi zai baka umarni ya ce wai ga yanda zaka samu nasara a ina wasa kake yi zaka je ka gwada kuma zaka yi fele amma musulunci gaskiya ne abinda fa muke bukata mu koma mu yi muraji'a mu duba matsalolin mu mu gyara mu'amalolin mu yanzu ku duba abinda ake mana a kasar nan ina so ku nutsu ku gane har yanzu dan Najeriya bai hankali ba bai yi tunani ba ku duba yanda aka shuka mana bala'in Boko Haram sama da shekara 10 kusan 20 duk in kaga an yi kisa musulmi ake kashewa an kashe iyayenmu an kashe malamanmu an kashe matasanmu an kona mana kasuwanni an sace dabbobinmu an yi kaza an yi kaza an yi kaza mun yi kuka an saka mana buma bumai an yi mai ba abinda ba a yi mana ba aka shuka mana wannan yaki aka yi ta'addu'a malamai suka yi ta'addu'a aka yi ta roƙon Allah aka ce a koma ga Allah Allah ya dan sauƙaƙa mana muna gama wannan sai suka canja wani abu sai suka kawo mana kuma bala'in daji wancan shiru sai aka dada zaben wasu state a cikin jihohin mu na arewa wancan gabar aka tsare yanzu kuma sai aka dawo tsakiyar arewa sai aka shuka mana baka da aminci a gidanka baka da aminci a hanyarka baka da aminci a shagonka baka da aminci a ko'ina babu masifar da ta wuce kana cikin kasarka baka da aminci aka hada mu fada mu ya mu duk inda kaga an sace wani ko an kama wani a arewa musulmi ne ba mu gane ba rage mu ake mu musulmi ne ba wani su can hankalin su a kwance mun yi wa'azi mun fada muka ce akwai fa mutanen da suke ta kokarin sun karanta arewa nan sun ga manya-manyan kabilu Hausa Fulani ne kada gwamnati ta bari a kawo fada tsakanin Fulani da Hausawa da sauran kabilu shekaru aru-aru mun yi hudubobi da bayanai mun fada ba a dauki shawara ba yau gashi an tashi ana yaki tsakanin mafi rinjayen abin da yake faruwa na waɗannan samarin da suke cikin dajin nan suna da awasu Fulani ne an kakkashe su an kokkone musu dabbobi wallahi tallahi ban san adadin kudu ba da nayi na san majami'an tsaro masana masu kirki suna gaya mana cewa ku fadakar cewa irin waɗannan abubuwa za su kawo tashin hankali a ƙasa akwai shekarun da aka yi duk inda ba Fulani ya shiga daji yana kiwo sai an kore su akwai jihohin da ake koran Fulani na daji a ce ba za su yi kiwo ba ba Fulanin da yake daji shi ba ruwansa da titi ba ruwansa da waye ba ruwansa kaza jarinsa dabbobinsa to inda yake kiwon an je an kakkashe su an kokkore su wani kuma a sace inda za ku itinawa an yi ta bala'in satan shanu haka ne ko ba haka bane Fulani suka fito suna ana fa musu sata ana bin su da bindigogi ana harbe su wata jiha sai ta ce babu Fulanin da zai shiga ya mata kiyo ba Fulani ko daga nan arewa zai iya kora dabba sai ya ta yawo ya shiga Niger ya tafi Kamaru ya je Burkina Faso da kafa wallahi su gaba ɗaya rayuwarsu a dajin nan suke ba ruwansu da wutar gwamnati ba ruwansu da titin gwamnati ba ruwansu da firamaren gwamnati to me kuma su yan Najeriya ne dan me za a hana su aka yi tai aka kakkashe su aka kwace dabbobin su sannan aka samu wasu kuma suka zuga suka ba su makami yanzu suna cikin daji kuma suna neman yanci har yanzu anan arewa yanzu akwai inda wai duk inda aka ga wai ba Fulani wai kawai duk inda aka ga Fulani kawai a mota fa sai a dauko Fulani a fitar da shi sai a yanka shi a cikin jihohin nan namu na arewa fa akwai inda ake wannan abu yanzu daidai ne wannan mu yanzu anan Kano mun isa mu ce za mu ware tsakanin Hausa da Fulani to wata makida ce aka shirya mana saboda an san me karfinmu ya kare da mu Fulani ne da Hausawa tunda an ka hada mu fada to za mu yi ce yaki ne na har abada
shi yake ta yi an fada an ba da shawara to in sun gama wannan kuma wani abun za su ballo gashi nan tsirarun mutane ne ba su kai sun kawo ba sun me sun gallabe mu a kasan nan fa ake samun mutane fa mutum Shehu Usman dan Fodiyo fa a zo a zazzage shi saboda bulatani ne mun yi wa'azi mun fada mun kira sarkin musulmi mun yi bayani muka ce sako ya ishe masa mai girma sarkin musulmi taba gidan Shehu Usman bin Fodiyo ba karaman illa bace akai ta sharri wa Shehu Usman bin Fodiyo kawai saboda bulatani ne yazo da addinin musulunci yazo da kaza yazo da kaza ana ta kokarin hada fada tsakanin Hausa Fulani Hausa Fulani Hausa Fulani to gashi nan ana ta yi yanzu majority yakin da ake yi shine dubba Fulani idan ka ganshi a daji da bindiga yana abin da yake yi din nan sai ya ga ya maka wannan abin da aka yi masa shekaru baru-aru an yi ana ɗebe masa shanu ana kashe shi ana kaza shi ba a yi masa makaranta ba shi ba a yi mai primary ba shi ba a yi mai kaza ba shi ba ba wai abin da suke daidai bane kuskure ne kuskure ne kuskure ne ba daidai bane amma me yin amfanin shugabanci yanzu haka za mu zauna mu yan arewa ai ta hada mu fada gaba ɗaya rayuwar mu ta kare a yaƙi sai kun tsaye da ƙasar gaba ɗaya dole a yi tunani dole gwamnati ta yi tunani wacce hanya za ta fito a samar da wannan maslaha can waɗancan ɓangaren ƙasa suna satan man fetur ba a yi su a hana su ba wancan ɓangaren sata bankarin na mai waɗancan sun hana a yi noma can ɓangaren waɗancan kuma suna ta shiga birane suna sace mutane waɗancan suna datse hanya suna kaza ƙasar ta zama Allah ya sauke waɗancan noman da suka yi yanzu an ce sai sun ba da miliyan 40 miliyan 50 kafin su yanki shinkafa su yanki dawa su duk a arewa wani gurin kuma ma ba za a je a noma ba kuma muna kukan yunwa to ba dole an yunwa ba tunda ba a noma kuma an rufe boda kuma ba za a shigo da abinci ba wasu sun hana a yi nomar abincin da za a shigo da shi kuma an rufe an daɗe ba za a shigo da shi ba dole shinkafa ta yi tsada dole a kayan masarufi ya tsada wasu wuraren ma rufe garin ake a ce ba kasuwa ba fita akwai wasu wuraren ma da ba a hannun gwamnati suke ba yanzu haka arewa can suke zuwa ana ba su fatawa masu bindigogin su suke tsarrafa komai ƙasa ana ta kwace ta ana ta kwace ta ana kwace ta ina jin tsoron kada a zo fitintunun nan su yawa a ce to wannan matsalar fa taku ce ta arewa a raba ƙasar nan kudu ku je can ku yi ta kashe kanku su kuma ƴan kudu su je su riƙe nasu wannan shine abin da ya kamata mu yi ta tunani mu kwanan mu tashi mu kwanan mu tashi mu yi ta roƙon Allah Allah ya ba mu lafiya zaman lafiya a cikin ƙasar nan shabab samari matasa dole ku dawo da kishin ƙasa bayan addini kuma kai kishin ƙasarka ku ji zafin wannan abun ya za a samar da wannan gyara jagororinmu 'yan siyasanmu muna son ku muna ƙaunar ku ku ce mana gaba ku samar da zaman lafiya a ƙasar nan mu huta kuma babu tsarin da zai baka rayuwa mai daɗi irin ka bi shawarar da malaman addinin musulunci suka gaya maka saboda babu son zuciya ko ra'ayi a ciki to Allah ya ce wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun zamu kafa su a bayan kasa kuma zamu nuna wa fir'auna da hamana da rundunonin su abinda suke jin tsoro alƙawari ne Allah ya zai taimaki masu rauni in sun bi Allah saƙonmu shine 'yan Najeriya ku yi haƙuri ku koma ga Allah ku jarraba ku ga taimakon shi bari mu tsaya a nan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓe harshe Allah ya mana afuwarsa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh